Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a koyina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Alhamis 6 ga watan December 2018 suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
to Sarfil masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George H.W. bankwana na ƙarshe a wannan taron wani taron adawoyi da manyan shugabannin siyasa Amurka da shugabannin kasashen duniya na da da ne yanzu suka halatta ana cewa zaton membobin kungiyar kasashe masu azumin man fetur za su amince da rage yawan mai da suke hakowa yayin taron su a Biyana sai dai babu tabbacin za su samu hadin kan manyan kasashe dake sayar da man a kasashen duniya kana shugabannin ofishin majalisar dinkin duniya a Sudan ta kudu sun yi tur da Allah wadai da yawan fiade da kuma gallazawa mata da ƴan mata da ake a kusa da garin Benciwo
tokanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa a jihar Niger malaman makarantun secondary primary ne suka tsunduma yajin aiki ko me ya zafi haka
abin da ya zafi ya biyo bayan taba haƙin malamai da aka yi ta bangaren albashin su kuma albashi haƙƙi ne na ma'aikaci wanda yake doka ta nuna an zaka taba mai albashi ka tuntube shi kuma ka sanar da shi
wata kotun daukar ƙara a kasar jamhuriyar Niger ta saki wani dan fafutukar kare haƙin bil'adama bayan kwashe watanni 8 a daure
kenan yanzu ya hayyaba da masi ya samu walwalashi ya zamanto libre ba ni zancan ko sakin talala bane babu komai cikin dosiyan shi tsananin wata 8 kenan da yayi
haka kuma zamu ji cewa kungiyar Izala a Najeriya na shirin tallafa wani tsarin tabbatar da cewa abincin da mutane ke ci na halal ne daga yanzu kuma daga nan kuma Alheri za ta shigo mana da shirin domin iyali amma da farko sai ta fara ba mu cikakkun labaran duniya
Okay, tafiyu jama'a masu saurare barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush bankwana na ƙarshe a wani taron adawoyi da manyan shugabannin siyasa Amurka da shugabannin kasashen duniya na da da na yanzu suka halatta. Tsofaffin shugabannin Amurka Jimmy Carter da Bill Clinton da Barack Obama da kuma shugaban Amurka mai ci yanzu Donald Trump suna daga cikin sama da mutane 3,400 da suka halarci jana'izar girmamawa ta ƙasa da aka yi wa Bush a majami'a ta ƙasa da ke birnin Washington. A jawabin shi mai ban dariya da kuma sosarai tsohon shugaban Amurka George Bush karami ya ce mahaifinsa ya nuna abin da ake nufi da shugaba na gari.
He showed me what it means to be a president who serves with integrity, leads with courage, and acts with love in his heart for the citizens of our country.
Yace ya nuna man abin da ake nufi da zama shugaban kasa wanda ya aiki da mutunci, da jagoranci, da jarumtaka, da kuma yin aiki da kauna a cikin zuciyarsa domin kasar mu. Lokacin da za a rubuta littafin tarihi, za a ce George H.W. Bush gwarzon shugaban Amurka ne, dattijo wanda ya aiki da mutunci da kuma girmamawa.
And we're going to miss you. Your decency, sincerity, and kind soul will stay with us forever.
So zamu yi kewarka, kamun kanka, da gaskiyarka, da kuma kirkinka zai ci gaba da kasancewa tare da mu har abada. Saboda haka, cikin hawayenmu, bari mu tuna da albarkun sanin da kuma kaunarka. Mutum mai saukin kai, irin mahaifin da kowanne da ko kuma iya za su yi burin samu. Kuma a cikin makokinmu, bari mu yi farin ciki da sanin cewa baba ya rungumi marigayiya yayar mu Robin ya kuma sake kama hannun mahaifiyar mu shugabar kasar Jamus Angela Merkel da yarimar Burtaniya Charles da Sarki Abdullah na Juda da shugaban kasar Poland Andrzej Duda suna daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar domin karama shugaban Amurka na 41 wanda ya rasu makon jiya yana da shekaru 94 a duniya bayan shekaru 25 da barin karagar mulki. Ana ci gaba da hasashe a kafofin sadarwa kafin aiwatar da shawarar da shugaban kwamitin bincike na musamman Robert Mueller ya bayar akan hukuncin da ya kamata a yanke wa tsohon mai ba da shawarori kan harkokin tsaro na ƙasa Michael Flynn yayin da ake neman ganin takardun ƙarar da za a shigar a kotu za su yi ƙarin haske kan binciken da kwamitin na musamman ya gudanar wanda ya shafi katsalandan da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa Amurka na shekara ta 2016. Sai dai a maimakon haka bayanan sun ƙara sa lamarin ya zama wani abin sirri mai wuyar ganewa da kuma rashin bayani kan binciken da aka shafe kusan watanni 18 ana gudanarwa wanda ya sa aka rasa ainihin inda sakamakon binciken zai nufa. A cikin takardar da masu shigar da ƙara na kwamitin Mueller suka gabatar sun ba da shawara cewa kada a yanke wa Flynn hukuncin ɗauri domin ƙaryar da ya yi wa hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka sabili da ya taimaka gaya a binciken da ake gudanarwa tun da ya amsa laifinsa a watan Disamba. Flynn yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara ba da bahasi a gaban wannan kwamitin. Ya kuma zauna domin amsa tambayoyin lauyoyin ofishin binciken na musamman da kuma ma'aikatar shari'a har su 19. Ya kuma ba da bayanai kan hulɗa tsakanin tawagar miƙa mulki ta shugaba Donald Trump da jami'an gwamnatin Rasha a watan Disamba shekara ta 2016 bisa ga cewar masu shigar da ƙaran. Ana kyautata zaton membobin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur za su amince da rage yawan mai da ake haƙowa yayin taron su a Vienna yau Alhamis. Sai dai babu tabbacin ko za su samu haɗin kan ƙasashe da ke samar da mai a tattaunawa da za su yi gobe Juma'a. Wannan ya biyo bayan faɗuwar farashin mai da kashi 20% da aka samu cikin watanni 2 da suka shige wanda ya karya ƙarfin tattalin arzikin ƙasashen duniya da kuma sa Amurka ta ƙara yawan mai da take haƙowa. Farashin albarkatun mai ya fara faɗuwa ne tun a watan Oktoba bayan da ƙasar Saudiya ta ƙara yawan mai da take haƙowa domin cike gibin da aka samu sakamakon rage yawan mai da Iran take sayarwa a ƙasashen duniya. Amurka dai ta ƙaƙabawa Iran takunkumi sai dai ta ɗaga waɗansu da ke sayan ɗanyen mai ɗin daga Iran ƙafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙungiyar OPEC da cewa ba za a amince da rage yawan mai da ake haƙowa ko kuma ƙara farashin mai ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu yayi Allah wadai da yawan fyaɗe da kuma gallazawa mata da ƴan mata da ake yi a kusa da garin Bentiu. Ƙungiyar likitocin agaji na gari na kowa ce ta ba da rahoton hare-haren makon da ya gabata. Ƙungiyar agajin ta ce ta yi wa mata da ƴan mata 125 jinya waɗanda aka yi wa fyaɗe, aka yi masu duka, aka kuma gasa musu aƙuba a ƙaramar hukumar Rokona ta Sudan ta Kudu tsakanin 19-29 ga watan Nuwamba. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu David Shera ya shaida wa manema labarai a Juba cewa an kai wa matan hare-haren ne akan hanyoyin da ke garuruwan Yelda.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, da farko za mu fara daga jihar Neja ne domin jin menene dalilin da ya sa malaman makarantun secondary da primary suka tsunduma yajin aiki. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Malaman makarantun primary da na secondary a jihar Neja Najeriya sun fara wani yajin aiki daga ranar Laraban nan. Malaman dai sun ce sun ɗauki wannan matakin tafiya yajin aikin ne domin nunawa gwamnatin jihar Neja ɓacin rai akan wasu kuɗaɗen haraji da suka ce an zabtare daga cikin albashinsu, kamar yadda sakataren ƙungiyar malaman ta jihar Neja wato NUT Kwamaret Labaran Garba ya yi mun ƙarin bayani.
abun da ya zafi ya biyo bayan taba haƙin malamai da aka yi ta bangaren albashin su kuma albashi haƙƙi ne na ma'aikaci wanda yake doka ta nuna an zaka taba mai albashi ka tuntube shi kuma ka sanar da shi alal haƙiƙa akwai wasu kuɗaɗe da ake biya ta kungiyar da muke kira a turanci TRCN Teachers Association Council wannan kuɗi ne kawai aka waye gari aka cire a cikin salarin November ba tare da an tunasar da malaman cewa fa wannan wata za a cire muku wannan kuɗin ba kuma muka waye gari muka ga wannan kuɗaɗe da aka cire akwai inda aka samu kuskure a kansu
akwai ranar za ku koma aikin ko ku sai an mai da kuɗaɗen
alal haƙiƙa mutum na ganin Allah zai koma aiki in ma ga Allah cewa kowa ya koma aikin sa amma in ba Allah tayi ba mu ganin koma aiki tunda haƙin mu ne ka taba
a lokacin da na tuntubi commissioner a ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu ta ce tabbas gwamnatin jihar Niger tana sane akan wannan dambarwa
to matsayin mu akan wannan al'amarin da ya faru yau shine mu a matsayin ma'aikatan ilimi mun dauki matakin da kuma muka dauka dan sun ce wannan arajin da aka cire basu samu isassan sanarwa ba to mun ce tunda sun ce basu samu isassan sanarwa ba mun umurci ma'aikatan kuɗi a mai musu da kuɗin su saboda haka ma'aikatan kuɗi yanzu suna nan suna kokarin cewa a mai da kuɗin kuma aka mai da kuɗin yau muna kyautata zaton cewa za a koma bakin aiki
kuma ba da kaman izinin ku ne aka cire musu kuɗi
a da izinin mu ne amma mun duba cewa kaman yanda su ma suka ce ni ba samu isassan sanarwa ba in ba haka ba wannan abun ba wai Niger State kadai ta shafa ba ya shafi duka jihohi dake Nigeria malaman makaranta ne abin da ake fadin annual membership deduction
wannan al'amari na yajin aikin dai ya sa makarantun primary da na secondary mallakar gwamnatin jihar sun kasance a rufe a duk fadin kananan hukumomi 25 da ke fadin jihar Mustapha Nasiru Batare murya Amurka daga Mina a Nigeria
to a gaida Mustapha Nasiru Batare to idan muka tsallaka kasar jamhuriyar Niger kafin mu sake koma Nigeria wata kotun dauka kara ce ta saki wani dan fafutuka da ya shafa watanni 8 a daure lamarin da ya sa al'ummomi ke kasar ke farin ciki ga wakiliyar mu Tamar Abari da rahoton
Babban kotun daukaka kara ta da magaran ta saki dan horo hulan na Alternative Espace Citoyen Yahaya Badamasi da yake tsare tsawon watanni 8 a gidan yari. Ahmadu Dankwari jagoran kungiyar MPCF yayi bayani kamar haka a lokacin da aka bayyana sakamakon.
Kenan yanzu Yahaya Badamasi ya samu walwalar shi ya zamanto libre. Ba ni zancan ko sakin talala bane babu komi cikin dosiyan shi tsananin wata 8 kinan da yayi. Kotu mai adalci mu musu godiya kuma akwai wanda suke yi dan shari'a akwai wanda suke yin shari'a dan saboda su kare mutuncin su kare mutuncin shari'a su kare mutuncin demokradiya muna jinjina ma kotun kasan mu da kuma jujojin da suke cikin ta wanda kuma suke ciki kamar yan faragurbi su ma muna kira Allah Ubangiji ya sa su ika karanta shari'a ta adalci dan saboda kasan mu ta ci gaba demokradiya ta ci gaba
su ma jama'ar gari ba su yi kasa a gwiwa ba sun nuna farin cikin su kamar yadda waɗannan da ba su so ambaci sunan su ba suke fada
abinda muka jima muna jira ne sai Allah Ubangiji ya kawo mu lokacin da aka saki wannan bawan Allah mai farin ciki sosai
na ji dadin vraiment wannan saki da aka musu faskashi mutum wanda yana dan kokowa da abin da ya shafi harkar jama'a dama sai ya rika gamuwa da irin wannan abubuwan
Nana Aishatu ita ce matar Yahaya Badamasi ta ce gaskiya fa ta yi halinta
mun gode ma Allah tunda duk inda gaskiya take da yardar Ubangiji Allah shi zai ke gwada ta gaskiya kuma gaskiya ta yi halinta tunda kowa yana cewa bai da lahi aka ce yana da lahi kuma Allah ya sake shi
Yahaya Badamasi ya ce gwagwarmaya ba gudu ba sha da baya yayin da aka dauko shi daga gidan yari zuwa cikin iyalansa
ko anan da magaran ko a magare da aka kai mu saboda jama'a ta yi kokari ta yi fafutuka gaskiya mun gode saboda kuma mun gane cewa al'ummar da muke wa gwagwarmaya ta gane muhimmancin gwagwarmaya da ake ba dan kan bane muke saboda ita kuma wannan tsarewa wallahi ba sauka baya ka daga bando kenan an ma da muna da tsoron kaso a yau baya ba mu wani tsoro ko kenan kamar yanda muka saba gwagwarmaya insha Allah za ta ci gaba
Yanzu haka dai dan gwagwarmayar nan Sadat Iliya dan Malam yana nan kulli a gidan yari.
A ci gaba da addu'a dan saboda wannan aboki namu Sadat Iliya dan Malam wanda yake shi a gidan kaso shari'a shi ma a gaugauta a zo a sake shi mu ji dadi kaman yau
da muke jin dadi an saki abokin mu Yahaya Bada Masu.
Samar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari, idan muka koma Najeriya kuma kungiyar Izala ce ke shirin samar da wani tsari ne tabbatar da cewa mutane na samun abincin halal kamar yadda za ku ji a wannan rahoton Nasira Adamu Alhikaya.
Kungiyar addinin Musulunci ta Izala a Najeriya na shirin tallafawa wani tsarin da zai tabbatar da abincin da mutane ke ci na halal ne daga abubuwan da ake hada abincin daga kamfanoni.
After listening from experiences from other countries that have halal government systems in place, we'll look at our
wannan tsari dai mai takin lasisin halal ya dade a wasu kasashe da kan dau matakin ba da dama ga kungiyar addini da sauran kwararru su rika ba da sheda ga kamfanonin abinci da abin sha wajen gano duk mahadin kayan su na halal ne. Inji kwararre wajen tsara shirin a Najeriya in Injiniya Haidar Mijin Yawa. Misalin irin wannan ya shafi wasu kayan sha da aka rubuta ba barasa a cikinsu, wato non-alcoholic, da aka yi sanya waɗanda addinin su ya ramta musu shan barasa su sayi abin shan ba tare da kokwanto ba. Shugaban GBU Sheikh Abdullahi Balalau na mara baya ga wannan sabon sharan da zai yi yunkurin tantance sahihancin wasu kayan abinci da ake zargin akan hada su da nama ko kitsen alade da sauransu da musulmi ba sa amfani da su.
A lissafin irin wannan kayayyaki na kasuwanci za a ci riba mai yawa sama da yon biyu na dala wanda yake ta hanyar kasuwan halal zaka samu kenan. Ko ba musulmi ba ko kasar ba musulma bace, amma kayan da za su kai kuma musulmi sai ya duba halal ne kafin ya ci, kenan kasan sai sun tabbatar da an irin wannan body na halal. Sannan kasar Saudi Arabia da sauran kasashen musulmi su ci abincin da ke fitowa daga wannan kasa. Yanzu a matsayin mu na Najeriya, wanda muke nan musulmi da wanda ba musulmi ba, akwai kayayyaki mu da yawa wanda muke so mu kai kasar Indonesia, muke so mu kai Malaysia, muke so mu kai Pakistan, muke so mu kai Sudan da sauran kasashen musulmai. To sai an yi wannan tanadi, to ana nan kara zube ba a yi wannan ba, sai ga wannan kungiya ya kamata ta samo abokanan hulɗa da za mu samar da wannan certificate din wanda kowanne daga cikin musulmi zai samu. Kana dauka wani abu ne na izala, a'a abu ne na kowanne musulmi, kowace kungiya yake daga kowace dariƙa yake. In wannan certificate din ya samu, shi ma an bude mishi hanyar arziki da zai samu ya dauki kayansa ya kai zuwa ga wannan kasa.
Sheikh Balalau ya ce tuni kungiyar da hadin gwiwar kwararru ta fuskar abinci sun fara tuntubar cibiyoyin da ake rataye a wayansu don samun rajistar wannan aikin.
Abin da shafi Export Promotion Council da sauran raw material, akwai Zero Oil Committee, abubuwa da duk abin da ya shafi kowa, hatta ita kanta Central Bank, wanda duk abin da zai fito daga Najeriya na tattalin arziki sai ya shafe ta. Duk wanda ya kamata a tuntuba su ma a wannan muna kokarin tuntuba su, don abu ne da za a yi ya farfado da tattalin arzikin kasa. Kowa zai mori abin har 'yan jarida.
Za a kaddamar da shirin a watan Janairu a birnin Lagos, kudu maso yammacin Najeriya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasura da Malika, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agunmu ke cewa karfe 12:18 yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Hukumar EFCC ne dai ta magurfanar dan takarar gwamnati na jami'ar APC Sani Abubakar Ɗanladi, wanda ma tsohon mukaddashin gwamnan jihar Taraban ne, da wani tsohon minista Senator Joel Ikinya, da ma wani tsohon dan majalisar dokokin jihar Mako Sani, bisa zargin bada sahun wasu makudan kudade na naira miliyan 450 da tsohuwar gwamnatin PDP na Goodluck Jonathan ta bana domin kamfen zaben shekarar 2015.
To sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka mai ba ku jama ha tambaya ni ke da, ku jama ha tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2018 da fata a shekara lafiya. Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da yafi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta bada ƙarfi a wannan shekara da ta kama.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya.
Yadda muka bude shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai ƙarewa.
Kai mata sune duniya.
Daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su akwai Dr. Muhammad Hadi Musa, wani mai sharhi kan harkokin iyali, da kuma Hawwa Ibrahim El Yakub, director a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano.
A arewacin Najeriya gaskiya akwai buƙatar a tallafa wa mata da kuma waɗanda suke a ƙauyuka a wajen harkar ilimi. saboda tabarbarewa harkar iyali. Gaskiya in ka duba ya fi tattaruwa a wajen wanda ba su da ilimi. Zaka ga ana cin zarafin mata, yarinya tana shekara karamin shekaru an mata aure, bata da ilimi, bata da hankalin da za ta yi wa ƴaƴanta tarbiyya. Duk irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce mun yi nazari a kansu, kuma mun daina saka siyasa a cikinsu, saboda abu ne wanda yake idan muka ce za mu saka siyasa a cikinsu to wallahi zai zamanto mana fitina. Dama yanzu ma ya zama fitina na ɗaya kenan. In ka ga duba bayan harkar fyaɗe da wannan auren na wuri da ake wa yara mata ba su sami ilimi ba, su kansa shi ilimin ma shi kansa a wajen mazan ma shi ma akwai alamar tambaya a ciki. To kaga shi ma ya kamata a duba ƙananan yara da su ma yanzu zaka gansu kamar almajirai. Ka mutum sai ya haihu bai san abin da ɗansa yake ciki ba, ya kawo sa birni wai yana neman ilimi. In ka kira yaran nan kai musu tambaya ko su yi maka karatu ma ba za su iya maka karatu ba. Zaka gansu babu suturar kirki, babu yanda za a ce mutum zai haifi ɗa bai san cin shi ba, bai san shan shi ba, bai san makwancin sa ba, bai san lafiyar shi ba, ya ce yayi wa yaran nan adalci bai kamata ba. Saboda haka ni ina ganin ya kamata a saka doka mai tsanani.
A nashi bayanin Dr. Muhammad Hadi Musa ya jaddada buƙatar kafa hukumar iyali.
Ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko, to abu na gaba shine hukumar iyali, domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen ilimin su, sai an samu iyali sannan za a fara zancen lafiyar su, sai an samu iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikin su. Wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka kididdiga na abin da muke cewa demography. Mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su, mutum nawa ne magidanta maza da mata, mutane nawa ne matasa, mutane nawa ne jarirai. Wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa. Sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu, idan sun karu za su zo da bukatu kaza. Saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa me zai yi ba, zai kalli waɗancan ɓangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taɓa su kai tsaye wurin biya musu bukata. Kuma shi ne zai samar da ƙididdigar da ake da ita na cewar to yanzu ana sa ran nan da shekara kaza yara kaza za su taso, yara kaza za a haife su, ajujuwa kaza ake bukata, ɗakunan shan magani kaza ake bukata, tituna za a buɗa su saboda bukata kaza, za a je a sake yin sababbin housing units rukunin gidaje saboda kaza, za a inganta tsaro saboda dalilai kaza da sauransu da sauransu. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata hukuma ta duba wurin samar da shi a wannan shekara ta 2018. Abu na biyu, inganta tattalin arziki ta harkar samar da abubuwan yi a ɓangaren al'umma. Yana da kyau al'ummatai su tattaru, kowa ya tuntuɓi ɗan majalisarsa cewar muna so 2018 ɗin nan ka shigar mana da ƙuduri, ko kuma ka goyi bayan ƙuduri na samar da hukumar iyali mai zaman kanta wacce za ta zama tana da ƙarfi kamar hukumar tsaro ko hukumar tattalin arziki ko hukumar lafiya ko hukumar ilimi. Muna so a samar da wannan saboda ita ce za ta samar da tsaro, ta samar da karfafa juna, ta samar da tattalin arziki, ta samar da tarbiyya, ta samar da al'umma nagari mai nagarta, ta samar da zaman lafiya.
Ku kasance tare da shirin domin iyali domin sanin ko an cimma wannan buri. Batu na farko da ya fara daukar hankalin shirin domin iyali a wannan shekarar shine na wani karamin yaro da aka yi zargin cewa mijin yarsa yayi garkuwa da shi da nufin neman kuɗin fansa daga mahaifinsa, wato surukin wanda ya sace yaron, da aka kuma yi zargin cewa ya hada baki ne da mahaifin yaron su sace dan abokiyar zamanta da tara su, amma aka kuskure aka sace dan nata kuma lamarin ya zo da ƙarshen kwana, yaron ya mutu cikin wannan yanayin. ga kadan daga bayanan waɗanda ake zargi da sanadin mutuwar wannan yaro.
Ta ce musan mata mutum biyu za ta sa su na aiki. Sai mai wani aiki ne to zamani ina shiga cikin gida. Wani aiki ne fitin bazan iya ba. Ta ce wani aiki ne fitin gaskiya bazan iya ba. Ta ce zan iya ci min to shi kenan. Sana ka zan insha Allah. Yanzu sai idan na zo a amma ko sunan wani ɗan alaji. Shi kuma abokina ne in na zo sai in kira sunansa. Ta kuma zo ta fito waje. Haka muka dinga yi ta muka dinga yi har muka tsaye da lokacin da. Da ce ta zan iya ba samu yaran mu da ke. Sai ya ce to ni ko zan iya ci min abin da kike so. Ana sa ɗauki a ɗan marigayya a tsajiyar sabiya. Shi mai ta gaskiya wajen su mutu don Allah kan da ya kowa abin da ya kuwa. A cikin tukun shi wani Allah ba zan gama ta.
Tocin da ka ce mata ba za ka iya ba iya aka kuma daga baya ka zo ka iya.
Wanda ake wata fulika daga baya iya. Wazaran ina zaune. Shi kenan sai na zo ne ta kira ni. Sai shi gidan ta fito waje mana mana ya ta cin mun an zo samu wani canja sai ya zai ina wani aikin da kika nufi. Ta tsakon yara 2000 da bayan. Na je ya ne ce bani ne kuma ta wannan yakuri lokacin ta gaya mun lokacin da alaji zai dawo a zo a dauki yaran mu yaji idan aka dauke su za a ce alaji ka kudi saboda ayanta alaji idan an ga masa abu ba zai mata ba amma in ya an marga ya ne da abin da ka ci mata yi mata zai masu tuto shi kenan ba mu tsaya muka shiga lokaci
to kai ka san yaran da kuka shiga za ku dauka ne ko baka san shi ba
gaskiya ni ba san shi ba
to kuma ka ce an ce kana zuwa gidan kuma yar gidan kake aura
ina shiga gidan su sai wannan
shi yana nufin hakan baka san yaran gidan
ba dai wani yaran ni ne dauke shi gidan
ina ka kai shi lokacin da ka dauke shi
kai shi gaskiya da gidan an kai shi
gidan ka
na rasa inda zan kai shi ko sai na kai shi wani makota kan gumu makota inda kai shi gidan na abun ya dame shi
sai dai Hajiya Wasila Abdullahi ta musanta cewa ta bada kwangilar sace dan kishiyar tata
dai yaro na ne na uku sunan shi Usman a ranar Lahadi ne neme shi bayan isha'i ban gan shi ba wajen misalin karfe 10 har 11 ban gan shi ba sai muka dube duka cikin gida baya nan har zuwa waje sai jikina ya bani nace an dauke min yaro sai Alhaji ya ce a duba makota yake ta dudduba ba a ganshi ba sai can 11 dare aka turo da text Alhaji muna yi maka sani da zuwa mu ne muka dauki yaranka in kana bukatar bayani sai da safi
amma akwai rahotannin da suke cewa ke ma kaman da masaniyar ki wannan abin ya faru kuma ba shi aka yi takidin a dauka ba
to shi Allah ya sani ni wannan mutumin wallahi ban taba ganin shi ba gani na da shi so ɗaya ne da abokiyar zama na ta rasu ya hawo sama ya leko yayi gaisuwa daga wannan a duran da ya kawo matarsa zai dauke ta sai dai misali 10:30 yake zuwa ya dauke ta kuma ina sama yake daukan ta ni ban taba sakuwa mu yi sallama da shi ba
an ce kun shirya da shi ne akan cewa a dau dan ke kishiyar ki ba dan ki ba to a karshe kuma abin ya fada kan dan ki
to ni wallahi ban fada ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba
babu shakka mai sauraro zai so ya san inda aka kwana akan wannan batu sai ku kasance tare da shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga shirin domin iyali a wannan shekara ta 2018 zake karewa da suka hada da Chibahiro Diodone mai daidaita sautin shirin Alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali wannan shekara baki daya a shafin mu na internet voehausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalla yanzu kuma ga labarai amma a takeice
masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush ban kwana na ƙarshe a wani taron adowi da manyan shugabannin siyasa a Amurka da shugabannin ƙasashen duniya na da da na yanzu suka halatta. Tsofaffin shugabannin Amurka Jimmy Carter da Bill Clinton da Barack Obama da kuma shugaba mai ci yanzu Donald Trump suna daga cikin sama da mutane 3,400 da suka halarci jana'izar girmamawa ta ƙasa da aka yi wa Bush a majami'a ta ƙasa da ke nan birnin Washington. Ana kyautata zaton membobin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur za su amince da rage yawan mai da ake haƙowa yayin taron su a Vienna yau Alhamis.
to madalla masauraro anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu amaradin Alhaji Grace Abdul wata ya gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodone wanda ya bada umarnin shirin da ma engineer Mateo Malama Zainab Abdulrahman ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai mun saki haduwa an jima ka ɗan da hantsi assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.